أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سسرهم يكلموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatuwar rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ta yi aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma cikin adireshin email na fatuwarrahma@yahoo.com da kuma shafin fatuwar rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Jaribin Asabar ne 19 ga watan Dzulqa'ida na shekara ta 1446 batun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da wato 12 ga watan Mayu na shekara ta 2020 wato 17 ga watan Mayu na shekara ta 2025 kuma kamar kullum lokaci ayu ma muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Tani Umar Rijali OON babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addini musulunci ta jami'ar Baro da kenan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shirin ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo akan kallon bismillah
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in bayan haka ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhazai sun fara tafiya domin soke farali na wannan shekara na ikin haji muna kuma yi musu addu'ar Allah subhanahu wataala yadda ya kai su lafiya yadda da su lafiya kuma Allah ya sa a yi haji wacce take karbabbiya hajjin da mutum zai dawo gida ba tare da laifuffuka a kansa ba ita ce alhajj al-mabrur satin da ya gabata mun fara magana akan aikin haji da wasu abubuwa da suka shafi hukunce-hukuncensa daga cikin hukunce-hukuncen aikin haji akwai ihram akwai ihrami da mutum zai dauka lokacin da ya isa miƙatinsa ihrami shine niyya akwai niyya akwai kuma sa kayan da mutum zai yi harama musamman namiji wanda zai cire kayansa da suke dinkaku ya sanya mayafi ya daura zani kowane zaman kansa yake mutumin da zai dau ihrami na farko dai akwai ita shi kansa ihramu wato shine niyya niyyar shiga aikin haji ko aikin umara niyyar shiga umara ko aikin haji wannan shi ake cewa ihram mutum yayi niyya kuma a zuci take abinda mutum ya kudura a zuciyarsa na irin aikin da zai yi in umara ce to niyyar saniyar umara idan kuma hajji ce niyyar saniyar hajji to wannan rukuni ne da cikin rukunin aikin haji hajjin mutum ko umararsa ba za ta cika ba za ta yi ba sai da wannan Allah annabi yana cewa innamal a'malu binniyat kowane aiki sai da niyya to aikin haji yana daga cikin abinda dole sai an masa niyya wato mutum ya kudurce a zuciyarsa abinda zai yi wannan shine abinda hakikanin abinda ake kira ihrami wasu sun dauka sa tufafin da ake sawa musamman namiji da zai cire tufafinsa ya daura zani ya yafa mayafi wasu sun dauka wannan shi ake cewa ihrami wannan wani abu ne da ake yi tare da ihrami amma ba wai shine ihramin ba ana iya yin ihrami ma tun kafin a shiga a sa kayan da za a da namiji yake sawa tun kafin a cire kayan jiki a saka a daura abin nan mutum in yayi ihrami a daidai lokacin ihramin sa ya inganta amma kuma dole ne ya cire wannan kayan na jikin sa ya koma ya sa mayafi da zani akwai sahabin da yazo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Ya'al ibn Umayyah daga cikin sahih Bukhari Annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi yazo masa cikin kayansa yana sake da alkabbarsa ya sha turare Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yake cewa ya Rasulullahi kaifa asna'u fi hajjati ya zan yi a hajjin nan tawa ya zan yi Annabi ya ganshi cikin kayansa amma kuma gashi har ya shigo cikin aiki dumu-dumu ana aikin hajji da shi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dan shiru har Allah ya masa wahayi na sunna na abin da zai gaya masa to shine annabi sallallahu alaihi wa sallam kirawo shi ya ce to ka cire kayayyakinka da suke jikinka wanda ka sa wa turare din nan ka cire su sannan ka wanke turaren da ka sa a jikinka ya saka irin al-khaluq wato irin turaren albiski din da yake kama jiki annabi ya ce ka gusar da shi daga jikinka sannan kai irin yadda kake yi a umarka kai haka a hajjinka isna fi umratika ma tasna'u fi hajjika kaga anan mutumin ya riga yayi niyya tun farko amma ko bai cire kayansa ba da ya zo yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tabbaya zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ba sai cire kayansa ya ci gaba da aikin sai kawar da albiskin da yake jikinsa da ya saka albiski ya yi dubu-dubu da shi ya cire ya wanke shi ya ga babu shi a tare da shi sannan ya ci gaba da aikinsa kaga shi niyyarsa ta yi duk da cewa bai cire kayansa ba sai da yayi ta haka ita niyya ta shiga aikin haji ko umara tana yiwa wato tana inganta koda mutum da kayansa a jiki tana inganta koda mutum yana sanye da kayansa illa iyaka dai kawai yayi gaggawar cire kayansa yayin da zai yi niyya din yaga ya cire wannan kayan nasa sannan akwai al-ishtirat wato mutum yayi wa Allah sharadi wato ya sanya sharadi a cikin aikin da zai yi wannan sharadi ba sunna bane ga dukkan wani mahajjaci idan zan yi haji sai ya kafa sharadi cewa ya ubangiji in wani abu ya hana ni ci gaba da aikin haji na in wani abu ya hana ni karasa aikin haji na to inda ka tsare ni ya ubangiji nan ne wajen sauke irami na in habasani habisu fa mahilli haythu habastani hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisin Duba'at bint Zubair annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya same ta yake cewa za ta tafi aikin haji lokacin zai fita aikin haji yake tambaye ta za ta bi shi sai take ce masa ai ba ta da lafiya to tana jin jiki ba za ta yi aikin haji ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita hujji washtariti wa quli allahumma in habasani habisun fa mahilli haythu habastani nabi ce ki zo mu tafi aikin hajin da ke amma kin tashi niyya sai ki sharadi kace ya ubangiji idan wani abu ya tsare ni to gurin da ka tsare ni din na kasa ci gaba da aikin to nan ne wurin ajiye ihrami na shine fa mahilli haythu habastani gurin sauke ihrami na shine inda ka tsare to annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta da cewa ta sanya sharadi kafin ta wato lokacin da take niyya ta yi niyyar aikin haji amma ta sa sharadin cewa to inda duk al'amari na ya taƙaita ya tsaya na kasa ci gaba da aikin haji to nan ne gurin sauke ihrami na to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta damar ta sanya wannan sharadi saboda lalurar da take tattare da ita a lokacin shine rashin lafiya wannan ya nuna ba sharadi bane ga ko ba dai ba shari'a bace ga duk wani mahajjaci zai haji sai ya faɗa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya je haji amma bai faɗa ba shi a karan kansa kuma bai umarni sahabban da suke tare da shi su faɗa ba wanda yake nuna maka cewa wani abu ne da aka shari'anta shi a wata hala makhsusa a wani yanayi ke bantacce kamar mutumin da ya taso ba ya da lafiya ko kamar a da can da ake fita aikin haji amma akan ji rashin sa'a hanyar da za a bi a tafi aikin hajjin tana tattare da abin tsoro kamar ɗan fashi ko wasu ƴan ta'adda to a wannan lokacin in ya zama na alhaji yana jin tsoron hanyar da zai bi ana masa gargaɗin cewa akwai ƴan ta'adda akwai ƴan fashi to yana isa sharadi in an tsare shi a wannan gurin ya kasa ci gaba to nan ne zai zama gurin sauki haramarsa abinda zai amfana da shi a nan yayin da yi wannan sharadin in wani abu ya bujuro ya hana shi ci gaba da aikin hajji kamar mara lafiya da ba shi jin daɗin jikinsa ya yi wannan sharadin a farko tun da ya shiga niyya to in har wani abu ya taso bai iya samun tsayuwa arfa ba bai samu ya yi aikin hajji ba cikakke to shikenan daga lokacin ya fita daga aikin haji babu ramuwa a kansa sannan kuma babu hadiya a kansa ba za ce sai yayi hadiya ba ba kuma za ce sai ya rama ba sabanin al-muhsar al-muhsar wanda aka tsare shi bai fito yayi sharadi ba a farko kuma yana zuwa sai aka hana shi shiga Allah yake cewa fa in uhsirtu famastaysara min al-hadi in an tsare kun an hana ku shiga garin makka kamar yadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa famastaysara min al-hadi to ku bayar da abin da ya saukaka na hadiya kaga wannan shine al-muhsar amma wanda yayi sharadi shi ya fita daga wannan hukuncin ba a dora masa hadiya ba ko fidiya sannan kuma za a ce sai ya rama ba za a ce sai ya rama ba sabanin al-muhsar wanda wasu daga cikin malamai ba duka ba suna cewa zai rama wasu kuma suna cewa a hadiyar ta ce aka fada in yi hadiyar shi kenan wannan shine ihrami ihrami yana da sunnoni da ya kamata mai yin ihrami ya kula da su daga cikin irin sunnonin ihrami akwai na farko akwai wanka akwai al-iktisal tun yayi wanka kafin ya sanya kayan ihraminsa ko kafin ta shiga kayan ta za ta sanya na aikin haji saboda wannan wanka sunna ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci Asma bintu Zubair lokacin Asma bintu Umais lokacin da ta haihu a hanya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da ita ta yi wanka ta sanya ihraminta an san cewa matar da take biki ai kaga ba wankan biki bane in ba jini ya dauke ba saboda wankan ne wannan na ihrami ne haka nan lokacin da Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ma al'adar ta tazo mata a wani guri da ake kira Sarif kamar karasa Makka al'adar ta tazo mata har ta fara damuwa ganin cewa gashi yanzu an fito aikin haji tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai kuma ita gashi halin da ta samu kanta Annabi ya kwantar mata da hankali ce da ita wannan abu ne da Allah subhanahu wataala ya rubuta wa ƴaƴan Annabi Adam mata saboda haka yanzu ki wanka sannan kuma ki niyyar aikin haji wato ki maida niyyar ki ta umara ta kuma haji saboda ta dauko irin wato abin nan ta dauko abin nan umara yanzu Annabi ya ce ta maida ta zama haji ifradi wato haji wanda take ita kadai ba tare da hada da umara ba to shayar ita ma wannan wanka da Annabi ya ce ta yi kaga ba wanka bane wanda yake na daukewar jinin al'ada wanka ne na ihrami to akwai hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wanka da cewa wannan hadisi yana da rauni ta fuskar isnadin sa amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ayi haka saboda haka akwai wanka da mutum zai yi yayin da zai yi wankan nan ba wai lalle sai ya je miƙati ba kamar yadda wasu suke zato kamar mutumin da yake zauna ya bi na yake Madina gidaddajin alhazai da aka sauke shi ko a otel da aka sauke shi to in ya tashi daga nan ba sai ya wankan sa ba sai lalle ya je can inda zai sa ihrami ba inda zai sanya kayan ihrami ba daga ma masaukin sa zai iya yin wanka kuma ya bari sai ya je can da zaɓin sa ne amma ya yi a masaukin sa ya fi masa sauki akan ya je can yana layi sannan daga cikin sunnonin abin akwai at-tajarrud min al-malabis mutum da yake namiji ne to zai cire dinkakkun kayansa ba zai yi ihrami da dinkakkun kayansa ba zai yi niyya da dinkakken kayansa ba zai cire kayansa wani sunna ce duk da mun ce idan yayi niyyar suna jikinsa niyyar ta yi ila iyaka dai kuma sai ya cire ba wai dole sai ya cire din niyyar za ta kullu ba kamar yadda muka ambata a hadisin ya Ibn Umayya to saboda haka zai cire kayansa waɗanda suke dinkakku wanda wannan ijma'i ne na malamai amma ita mace kayanta da take sanye da su za su iya zama mata ihrami matuƙar bi kaya ne da shari'a ta yadda ta sanya ba kaya ne na kwalliya ba kaya ne masu ado ba kaya ne irin na hijabi wanda ake so ta fita da su tana iya sawa ita mace ihramin ta a fuskar ta yake da tafukan hannayenta wato kada ta sanya safa kada kuma ta sanya abin nan burqa ko niqabi idan ba a gurin da take ganin akwai fitina ba akwai gurin da maza suke da yawa tana iya sakin niqabinta abin nan niqabinta fuskar ta babu komai Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce mun kasance idan maza suka gitto ta gaban mu mukan saki niqabin saboda in akwai inda ba za ta iya yi bai dace ta shiga haka ba da kaji ba sai ta samu al'asulu shi za ta cire niqabinta ba za ta yi kamar yadda annabi ya ce wala tantaqib almar'a wala talbas alkhuf wala talbas alkhuf talbas alkhufazay mace ba za ta sanya niqabi ba kuma za ta sanya safar hannu a cikin ta bayan ta ihram to wannan shine kawai ihramin mar'a fi wajhiha wa kaffaiha ihramin ta yana fuskar ta da tafukan hannunta ma kowane irin kaya za ta iya ihrami da su kayan da ta saba fita da su ta yi ziyara ta je masallaci to tana iya sa su zama abin nan kabarin da suka dauka cewa dole ita ma mace sai ta sai mata uniform fari ba kaga matan mu wani lokaci masu fararen uniform din nan sun je kafin a gama hajjin sun yi duku 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 saboda yadda farin kaya yake fitar da datti da wuri wasu kuma da ba su saba da tsafta ba bale a ce suna da shi ko suna wankewa akai akai to sai kaga kafin a fita a gama aikin hajjin sun fita daga hayyacin su sun zama sun shiga cikin jama'a wasu kasashe kaga ana kaffa kaffa da su wannan bai dace ba wannan bai dace ba ya kamata ya zanto ana ba da kyakkyawar sura ce wannan yan Najeriya ne ko wannan yan Afirka ne dan yan Afirka ba mun fusa sa wannan fararen kayan a dauka shi farin kayan shine alamar kin shiga harami a shi wannan ba hatta shi namiji ba ce sai fari ba hatta shi na mace dole sai farin ihrami ba duk kalar da zai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum yana iya sa kowace kala kawai dai kada ya sa kalar da aka yi mata rini da zafaran ko kuma take dauke da kalar da shari'a din ba ta san ta irin ja dawo din nan to ba zai sa ba amma in ya sa wasu kaloli ya sa green ya sa blue ya sa ruwan fatsifatsi duk dai kalar da ya ga dama ya saka ya yi ihrami da shi ya yi ba dole sai fari ba illa iyaka wasu daga cikin malamai sun ce mustahabbi ne mai ya sanya fararen kaya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana son fararen kaya yana fita sallar juma'a da su to wannan shine wajihin cewa mutum ya sanya farin kayan amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya mutum ya sanya kowanne rida'i ya ga dama ya sanya kowanne abin nan ya ga dama zari ya ga dama ya daura illa iyaka ya nisanci wanda yake da kala irin wannan asfar wanda yake da kalar sufra da irin kalolin da shari'a ta hana namiji amfani da su to saboda haka mace za ta yi ihrami da kayan jikinta namiji zai yi ihrami da zani da kuma abin nan to wannan tajarrud yana daga cikin sunnonin wato cire kayan da mutum yake tare da su musamman namiji dinkaku yana daga cikin sunnonin ihrami sannan yana daga cikin sunnonin ihrami at-tayyib mutum ya sa turare ba a jikin kayan ihram ba a jikinsa kafin yayi niyya yana iya sa turare Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce na kasance ina sanyawa annabi sallallahu alaihi wasallama turare a gemunsa da kansa shafa masa a gemunsa kafin ya shiga ihraminsa da kuma lokacin da ya fita da yayi tahalluli na farko wato ya fita daga aikin hajji ya fita ta farko tace kuntu yutayyibu annabiyyi sallallahu alaihi wasallama qabla ihramihi wa qawwa ba'da tahallulihi bayan kafin yayi niyya da kuma bayan ya fita ta farko daga cikin aikin hajji saboda ka sunna ce koda kuwa turaren da za a sa wanda zai sa a jikinsa kanshin zai ci gaba da bayyana koda zai ci gaba da bayyana bayan yayi niyya za a ci gaba da jin kanshin babu komai amma ya guji sawa a cikin tufafinsa ya fesawa su ihramin nashi turare amma dan ya fesa abin nan ko ya shafa abin da ake sawa saboda fitar da habami irin da hamata da sauransu duk wannan sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Aisha tana cewa da kasance ina sawa Annabi sallallahu alaihi wasallam turare a kansa har ma ina ganin kalkalin turaren wato maikon turaren ina ganin shi a kansa fi mafraqi rasihi ara wa bisa wa bisa tibya ala mafraqi rasihi. So kaga shi koda a ce turaren zai ci gaba da zama a jikin mutum bayan yayi ihrami wannan babu komai ba zai cutar da ihraminsa ba ba zai zanto ya aikata wani abu da aka hana ba wannan ita ma sunna ce ta ihrami sanya turare dan sunna ta ihrami wato daga cikin sunna ta ihrami shine yayin shi bayan sallah ta farilla ko wata sallah ta nafila da take da sababi sallah ta farilla ko sallar nafila da take da sababi take da dalili kamar sallar walha misali kamar rak'atai tahiyatul masjid kamar yanzu tunda yanzu gurin da ake ihrami an yi tafkeken masallaci in ka shiga kai tahiyatul masjid kaga kai wata nafila wacce take da sababi to bayan sallar farilla ka je daidai lokacin za a yi sallar azhar ko za a yi sallar la'asar a masallacin sai ka bi aka yi sallar azhar da kai ko la'asar to sai kai ihramin ka bayan sallah ko kuma ka je ba lokacin sallar azhar ko sallar farilla ba shikenan sai ka yi ihramin ka bayan ka yi tahiyatul masjid ko ka je daidai lokacin walha sai kai sallar walha sai kai tahiyatul sai kai ihramin ka bayan sallar walha amma ita shi kansa karan kansa shi ihramin baya da sallah kamar yadda suke zato wasu na daukan shi akwai ita sallar ta ihramin ce rakatai li ihram ce shi Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce da shi yayi sallah a wannan wurin Zulhulaifa ba wai dan ihramin sa ba saboda albarkar da take gurin kamar yadda yazo a cikin hadisi sahihi da Bukhari da Muslim da Abdullahi dan Abbas da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tani atiyal layla wato a daren nan wani mai zuwa ya zo mun shine mala'ika Jibrilu وقال لي سل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة فتوكي سل أولاً ولم البركة النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر تشيشي يسل أولاً وادي لنا ناقيك عند أنزو مسلاة أبنى ذو الحليفة دين يكي سبو لبولين من البركة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كوت فيها يي in ya tashi dawowa yakan tsaya a gurin sai ya raka biyu kamar yadda yazo cikin sahih Bukhari hadisi Abdullahi dan Umar kaga shi raka biyu din da Annabi ya yi a gurin ba wai ta ihramin bace a ta albarkar da take gurin ce saboda haka wanda za su dauki ihrami ba a Zulhulaifa ba za su dauki ihrami a Juffa misali ko a Yalamlam ko a Zati Irq wa Qarnul Manazil to kaga a waɗannan ba a ce gurin da za su ɗau ihrami shi ma wai alwadin mubarak ne ba a faɗi haka ba saboda haka in suka yi ihrami a bayan sallar farilla ko bayan sallar nafila kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi to sun yi sunna amma ba wai dan ihramin ne ake yin ita nafilar ba nafilar ta ihrami ba ce a'a saboda haka wannan yana daga cikin sunna ka yi shi bayan sallar farilla ko bayan sallar nafilar da take da sababi amma ba ka kirkira sallah ta musamman ba sai sunan sallar ihrami to wannan daga cikin sunna ta abin nan sannan kuma daga ciki shine mutum ya talbiya daga inda ya gama sallar da ya gama sallar yayi niyya a nan ya dau niyyar sa nan Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun yi sabani akan a ina ne yayi niyya su daga cikin sahabbai suka ce yayi niyya daga inda ya gama sallah kamar Abdullahi dan Abbas abin da yake faɗa kenan wasu suka ce a sai da ya hau raƙumansa kamar Abdullahi dan Umar ya daidaita kan raƙumansa sannan yayi wasu kuma suka ce a sai da ma ya fara tafiya ya hau tudu sannan sai ya niyyar kamar hadisin Jabir dan Abdullahi to ana an tabbai Abdullahi dan Abbas ya akai sahabbai suka yi sabani wajen sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya niyya shine ya ce abinda ya faru lokacin da ya gama sallarsa ya yi niyya a gurin amma waɗanda suke gurin su suka sani wanda suke kusa da shi su suka gani saboda haka sai suka bada labarin abin da suka gani wasu kuma ba su gan shi ba yana niyyar ko yana talbiya sai lokacin da ya hau abin hawansa su ma sai suka bada labarin abin da suka gani a lokacin suka ce anan a lokacin yayi wasu kuma basu ganshi ba sai lokacin da ya hau tudu ya fara tafiya sannan suka ji shi yana talbiya sannan sai suka yi bada labarin abin da suka yi saboda kowa ya bada labarin abin da yake don haka Abdullahi dan ba sai kici yayi ne sau daya ya sake wato yayi sau yayi lokacin da yayi ya gama sallah yayi niyyar sa a gurin yayi talbiya sannan kuma lokacin da ya hau abin hawan sa ya daidaita ya sake yin yayi talbiya haka ne lokacin da ya fara hawa tudu a lokacin ma ya fara yayi niyya ya sake yin talbiya saboda kowa ya bada labarin abin da ya gani ne saboda haka wannan ita ce sunna mutum yayi daga lokacin da ya gama sallah yayi talbiyar sa yayi niyyar sa ya talbiya sannan daga cikin sunnoni na ihram shi ne ita kanta talbiyar kanta ita kanta talbiyar ce labbaik allahumma labbaik ko labbaik allahumma hajjatan fi umra ko labbaik allahumma umratan fi hajja ko labbaik allahumma hajjatan idan ifradi kawai zai dauka kuma tamattu'i labbaik allahumma umratan to a lokacin sai kuma ya shiga yin talbiya to ita kanta talbiyar sunna ce daga cikin sunnonin ihrami labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak to wannan sune sunnoni na ihrami wanda duk mutumin da zai shiga ihrami to sai kula da su dan haka ya samu dacewa da sunnar baiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dacewa
ta musuma ne malalai saka da alkhairi tabe mu ta farko ayi ta zo daga wanda yake cewa malam ya ya kamata mutum ya cire zakkar shanun doka da yake aiki da su kasancewar yana son ya sayar da su ya kuma siya wasu masu girma domin ya ci gaba da aiki da su
to shanun huda ba sa daga cikin abin da ake cirewa zakka a asulu shanun da mutum ya sayi su dan yayi musu masa huda ba a cire musu zakka aka ce in shekara ta yi ba sai kai lissafin nawa ne kudin su ka cire musu zakka wannan ba a musu zakka kamar mutumin da yake da motocin haya baya lissafin kudaden motocin duk shekara da yake fidda zakkar su ko yake da gidajen haya baya lissafin gidajen sa nawa za su kama inda zai sai su ya fidda zakkar su amma yana zakkar abin da suke samarwa ne sanin huda suna ana ba da sojan noma saboda kaga zai fitar da zakkar abin da ya noma ne ko wadanda ba a fidda musu zakka ne yake nomawa ai in kadara ce aka samu kudi ta hanyar wannan noman in shekara ta zagayo za a fitarwa da kudin zakka haka ba a sayar ba a fitar musu da zakka in ya kama ya sayar da su kudin suna hannunsa bai sayo wasu ba har shekara ta yi kuma kudin sun kai lissafi zai musu zakka anan zakkar kudin sa yayi ba zakkar shanunsa ba ya riga ya sayar da shanun amma dan zai sayar da su ba zai ci to bari ya musu zakka ba babu zakka a ciki
to sai ne ke chamalan shi kuma wanda ya noma gyada da dawa da masara da maiwa da wake amma kuma dukkanin su ko ne bai isa zakka ba shin zai hada su ne ya fara zakkar su tare
kowanne cin gashin kowanne zaman kansa yake masara zaman kanta take dawa zaman kanta take maiwa zaman kanta take saboda ba zai da wake zaman kanshi kowanne in ya kai lissafin zakka ya masa zakka in bai kai lissafin zakka ba ba zai ce to wannan ai an samu buhu kaza wannan an samu a hada buhuhunan ba da zakkar su duka yana da sauki a nan sai dai sadaka zai yi ana kuma wani abu da ya kofa sa a buɗe take in ma duka ya ɗauka ya bayar sadaka to wannan ganin damansa ne kuma Allah zai ba shi lada a kan abin da ya niya amma ba wai don zakka ta farilla ta tabbata a kansu ba.
Sune ga camalan yaron da dukiyarsa ta kai nisabi amma bai balaga ba shin shi ma zakkar ta hau zuɗo dukiyarsa?
Na'am ita zakka daman ta dukiya ce ba ta shi mutum ba saboda hatta yaro ƙarami ana fitarwa da zakkar sa du'a dukiyar sa zakka saboda ita zakkar tana hawa kan dukiyar ne ba hawa kan mutum ba da ce khudh min amwalihim saboda kai kowane ne yake da dukiya sawa'un yaro karami ne sawa'un mahaukaci ne da yake tsibin hankali wansa ya mutu ya bar masa dukiya to za a yi tabbata da zakkar dukiya abin dukiyar zakka ko da shi baya daga cikin waɗanda aka kallafa musu wani aiki.
Sune take shamalan mijinta baya fitar musu da zakkar fidda kai shin ko za ta iya fitarwa da nata da ita da kanta ita ta fitar?
Na'am ita daman zakkar fidda kai an dora ta akan kowane mutum musulmi wanda ya mallaki abin da zai ci a ranar abin da ya saura kuma sai ya bada zakka in har ya kai yadda zai iya fidda zakka a cikinsa haka idan ta mallaki abin in bata mallaka ba ba ta da shi shikenan amma in ta mallaki abinda za ta iya ci inda a ce ita ke ci da kanta to abinda ya saura za ta fita zakara a ciki saura ka za ta fitar ba abin nan ba ba komai ko da mijinta ya iya wato in mijinta bai fitar mata ba in kuma ya fitar mata shikenan ba sai ta fitar ba
kuna mai tambayar shi kuma yake cewa malam game da wankan gawa shin akwai wata addu'a da ake yi ne kafin farawa ko kuma lokacin da aka kammala
babu wata addu'a ta musamman sunanta addu'ar wankan gawa babu ita laiyaka dai kawai mutumin da zai wankan gawa ya bi sunnonin da ake bi da shari'a ta koyar yadda ake yin wankan gawa abubuwan da ake umarci amma wata addu'a ana sunanta addu'ar wankan gawa ban san ta gaskiya
to yake take cewa malam ko kuma yake cewa shin mutum zai iya auren matar kanin mahaifiyarsa da ya rasu
me ta me zai hana ya auri matar kanin mahaifiyarsa da ko yar mahaifiyarsa yar kanin mahaifiyarsa zai iya auren ta
Lake ce assalamu alaikum tambayar sai ita ce malam idan mutum yana
da mahaifi ba shine mahaifi ba ce ka abinda wala tanki huma na ka aba ku min nisa illa ma qasalaf ka kun auri abinda iyayen ku suka aura an ce kalmai aba u anan ana nufin iyayen da suka haifi mutum ba wai ana nufin iyaye haka na al'ada a cewa na babu wani ayi mahaifinsa ne tunda ko ubansa ne tunda kanin babansa ne ammansa ne wannan ba shi ake nufi da wannan wala tarki kuma na ka ana nufin waɗanda suka haife abin nan haifa
to yake cewa assalamu alaikum malam tambaye sai ita ce idan mutum yana da janaba sai ya tashi daga bacci su zai iya yin addu'ar tashi daga baccin da kuma addu'ar shiga ban daki
na janaba su ba ta hana shi ya yi addu'o'i ba ko da yana janaba zai yi addu'ar tashi daga bacci zai yi addu'ar shiga ban daki ko zikirin shiga ban daki ba za ta hana shi ba abinda za ka hana shi ne karanta Qur'ani a daidai lokacin ba tare da ya yi wanka ba to da yana iya yin wanka duk sanda ya ga dama don haka bai kamata ya karanta Qur'ani yana da janaba ba amma sauran addu'o'i zai iya yi
to ne ita kuma take cewa malam shin mace za ta iya sayar da hatsin mijinta domin ta yi cefane ko ta siya wani nau'in abinci na daban da wannan kuɗin
al'asuru shine miji ya ɗauko abinciyarwa ya ba matarsa ya ba ta kuɗin ya ba ta ka abinci tsabar abinci ya ba ta kuɗin cefane wannan shine asali idan ya riga ya ba ta abin da za ta yi cefane da shi ya ba ta kuɗin kayan abincin da za ta dafa to ba halatta saboda kuɗin wani abu tana kuɗin ta riga cin wani abu kaza ta riga ibo abin da ɗinsa tana ko ko a cefanen da take so watakila bai kai yadda yake ba ta bai kai yadda ita ke so ba watakila tana son ta sa nama da yawa tana son ta sa kifi da yawa tana son ta sa kaza da kaza don haka sai ta ga kuɗin cefanen da yake ba ta bai isa ba wanda ta sa ta riga ibon hatsinsa tana sayarwa don ta ƙara yau ga kamiyarta wannan baya halatta shi ya zai yi miki abinda zai iya ne abinda ya fita daga ikonsa ba zai yi ba in kina iya mai hatsinsa kina sayarwa za a zo shi ba kudin cefanen ba shi ba hatsin ba dukkan lukusar da shi saboda haka amma in ya zanto kawai shi hatsin zai bari ya hana kudin cefanen kuma ba zai hatsin na a ci shi haka ba dole a kai shi ne ka gyara shi a yi masa miya a yi waye yana bukatar hidima shi kuma ya hana kudin hidimar kai kuma ba abin da zaki da shi a gaban ki da ki wannan hidimar sai wannan hazin to anan zaki iba gurgurdan abin da zai biya bukatar wannan lokacin kada ki ce zaki kuma wuce iyaka zaki ya dauka in ya zanto baya ba da kudin cefana akwai bambanci tsakanin yana bayarwa baya isarki isarki din nan ba mu da yadda zamu iya kwatanta ta ya kike so a baki ya ishe ki ba mu ce miki dan kin ji baya isarki kawai ki iba ba dan kowane mutum da yadda yake kallon abubuwa ke yanzu za ki ga cewa a'a dan naman da zake sawowa yayi kadan ko yana ganin a haka ma kokari yake to muka ce ki iba dan ba isa ki kinga bai masa adalci ba ba san irin yadda ke kike so ya ishe ki ba amma ya zama baya baki kwata kwata ba zai baki kudin mai ba magi kudin tattasai attaruhu ayi abubuwan da ake bukata domin ayi miya duk ba zai baki ba sai dai kawai dauko ya auno hatsin ya baki sai ke ganin za ki iya daukan wani abu na hatsin ki sayar don ki gyara abincin wani babu komai bukata ce ta sa kuma shi ya tauye a wajen haƙƙinsa wannan ya halatta
to ne kice malamin ya kamu da jinya ne kusan shekara 12 tun yana iya yin azumin Ramadan har ta kai ma baya iyawa to sai aka ce ya rika ciyarwa to yace ya ciyar da na kusan shekara 3 dai to sai wani malami yace masa ai ciyarwa ma ba ta yi dole sai dai ya rama sai ya daina ciyarwar kuma baya iya yin azumi shi ke tambayar malamin menene hukuncin sa
to ban san shi wanda yace dole sai ya rama me yasa ce masa dole sai dai ya rama baya kuma baya iya ana kallafawa mutum abinda ba zai iya ba Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba Allah baya tura wa rai abinda ba zai iya ba ko kuma shi yana ganin cutar mai warkewa ce akwai cuta wanda ake sa tsammanin waraka to irin wannan akan gafura a samu sauki sai a biya wannan cutar da take ake da tsammanin mutum zai iya warke mutum ne azumi ya kama shi yana zazzabi ko masa wani aiki a jikinsa ana jiran warke kafin a bashi damar ya azumi to wannan ba zai ce zai ciyar ba saboda ana sa ran cewa aikin da aka yi masa zai warke kuma zai dawo da lafiyarsa hakanan mutumin da yake zazzabi ana sa ran kafin lokacin da malaria ko typhoid zai warke sai ya biya to wadannan duka za su ba za su ciyar ba za su hakura sai sun warke amma mutumin da yake ba shi da lafiya kuma rashin lafiyar nan an riga an fitar da tsammani saboda an yi magani to wanda zai ci kwana wannan shekara 12 kaga ta kai shekarun da mutane za su fitar da cewa wata cuta ce da sai dai kuma abinda Allah ya yi ba za a ce Allah ba zai bashi lafiya ba amma dai iya abinda zahirin ganin yan dan adam yake nuna masa ya yi iya bakin kokari saboda ba za ka ce ta jira ba har sai ranar da ya warke sannan ya rama shekara 12 yana abu daya waka ce sai ya warke sannan ya rama so ka sai ya ciyar in Allah ya sa ya warke din shikenan sai ya dawo kamar sauran mutane cikin wadazun sa in kuma bai warke ba to wannan ciyarwar ta abinda to ba san wani malami ne zai ce da shi dole sai ya rama ba to ta yaya zai rama
sai ka ce malam menene hukunci idan mutum bai samu tahiya ba tare da lima wato har liman ya miƙe shi kuma yana zaune sai da ya gama tahiya ya tashi lokacin liman kuma ya tafi ruku kawai sai ya bi shi shin sallar sa tayi
a ka'ida baya dacewa mutum ya kibe liman lokacin da yake bin sa sallah ya kibin sa zuwa wata gaba ta sallah ya ce sai ya gama abin da yake nabi na ce inna ma ja'ala al-imam li yutamma bi fa idza kabbara fa kabbir an sanya liman ne dan ai koyi da shi dan yake kabbara sai ku yi kabbara fa'u ta'qib ce ai fa kabbiru aqibahu da zarar yayi kuma sai ku yi haka magana take saboda haka idan mutum yana bin liman ya tafi ruku'u yace shi bai gama karatun da yake yi ba sai ya gama ta ruku'u saboda haka watakila ma in ba isa ba har liman sai yayi kurusa ne shi yace na shi ruku'u ko mutum yana abin da liman yana ta iya ya gama ya tashi shi yace bai gama ta iyarsa ba zai taso ba sai ya gama liman yayi wajen rabin karatun Fatiha shi yana zaune yana dagowa kuma liman ya tafi ruku sannan ya bi shi ruku kaga tsayuwar ta ku ce ma masa haka nan kawai saboda yin wani abin da ba wajibi ba ba farilla ba ba rukuni ba sannan ko a ce liman ya yi sallama shi ya ce bai gama addu'o'insa ba sai ya gama addu'o'insa ya sallama a ga nuna zaman kan shi yake ba liman yake bi ba a zama liman shi yake jan shi liman ya tsaya kamar mota ce da tana jan ta ko tsaya ta tsaya ta tafi ya zama da tana tafiyar ta yi ta koda wacce ta tsaya nuna ba jinta take ba ke haka liman ba in ya zama ko ya yi tsaya kai za ka ci gaba da abin da kake ba za ka tsaya ba annaba ba shi ne yake jan ka ba saboda haka in liman ya yi abu ko da zaman tahiya da kake magana zaman tahiya ne na tsakanin raka'o'i ba zaman tahiya na ƙarshe ba zaman tahiya na tsakanin raka'o'i sunna ne amma mutaba'atul imam wajibi ce ka bi liman yayin da kibin sa sallah ka bibiye shi a baya wajibi ne kai ya zama kana yi tare da shi kai zama ka riga shi ka zama kana yi ta bayan yayi wannan wajibi ne zaman tahiya kuma tsakanin raka'a biyu zuwa raka'a biyu ta na biyu na ƙarshe ko raka'a ɗaya ta ƙarshe idan magariba ce wannan kuma sunna ne ba wajibi ne shi yasa ka tashi ma kake yin abin nan kake yin sujudu sahwi a dalilin sa ba tare da ka dawo ka ce sai ka yi shi ba saboda shi ba wajibi bane ba rukuni bane amma mubilli ba wajibi ne saboda ka sare yadda wajibi saboda kai abin da ba wajibi ba kaga akwai karancin fahimta saboda ka ba daidai bane yin haka
to sai wani yake tambaya ta cewa mallam wani yaro ne mamar sa ta ce masa teran suwa kenan cewa idan ya fita ya kai magarba a waje sai dai ya kwana a wajen to sai ya kai magarba a waje da yazo gida sai ya bata uzuri sai ta bar shi ya kwana a gida shine take tambayar shin za ta yi kafara ne sakamakon wannan rantsuwar da ta yi
Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya rantsuwa akan wani abu sai ya ga wanin sa shi yafi alkhairi to sai ya kafara akan abinda yayi rantsuwa akan sa sai kuma yayi abinda yake gani shi yafi alkhairi a wata riwayar falyati alladhi huwa khairu wal kafir an yaminihi to yayi abinda yaga shine yafi alkhairi daga baya sannan kuma yayi kafara akan rantsuwar sa yayin da tayi rantsuwa cewa ba za ta bar shi da shiga gida ba inda ya wuce magarba ba kuma tayi togaciya ba a cikin rantsuwar ta cewa sai dai in ka zo min da uzuri in ka zo min da uzuri to wannan zan baka ka shiga to ba tayi wannan togaciya ba to wannan kaga kafara ta kamata idan har ya dawo da uzuri kuma ya zanto uzurin ta ya karba a gurin ta kuma ta bar shi shiga saboda ka za ta iya barin shi shiga ba wai za ta hana shi shiga ba amma za ta yi kafara ta wannan rantsuwar da ta yi haka ba shi yafi dacewa da abinda kai rantsuwa akan sa sannan daga baya kaga akasin sa shi yafi dacewa to sai kai akasin nashi sai kai kafara haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mara ta yi togaciya ta ce sai dai ka zo min kamar yadda Annabi Sulaiman ya ce la azbahannahu awliyatani bi sultani awliyatani bi sultani mubin zan yanka shi ko kuma ya kawo min wani uzuri wanda yake karbabbe lokacin da hudhud ya tafi ya neme shi bai ganshi ba ce ya neme shi bai ganshi ba ka ce masa ya tabbaya ka ce ba baya nan yace to sai in yazo sai na yanka shi ko kuma ya kama wani uzuri karbabbe to kaga da yazo ya kawo uzuri karbabbe shikenan ya karbo ba kuma sai ya rantsuwa kafara da yau
to sai wannan ne tambaya yake cewa mallam ina son karin bayani ne game da nau'in kasuwancin da ake kira da salaf yace domin su suna yin sa amma ya ji wani malami ya ce sai lokacin da aka kawo amfanin gona tukuna za a kimanta shi a kasuwa a saya ba a lokacin da manomi ya karbi kuɗin za a yi cinikin ba to shine ke su malam da Allah ya fayyace musu wannan yadda abin yake domin suna cikin rudani yanzu
to ban san wani malami ya ji ba ko bai ji sosai ba malami ne yake faɗar wannan din bai ji sosai ba in kuma ya ji hakan ya faɗa to ba a karance shi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu mutanen majalisun salaf shi ne mutum manomi ne yana son kuɗi da zai amfani da shi sai ya ce wanne ya bashi abin da zai amfani da shi shi kuma in yayi noma zai bashi daga cikin abin da ya noma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wanda zai yi wannan salaf din to yayi shi bikairin ma'lum ila ajalin ma'lum gaya masa ga abin da zan baka shine kairin ma'lum zan baka buhu daya buhu biyu buhu uku mudu kaza mudu zan baka mudu goma mudu ashirin mudu talatin sa'i kaza duk dai ya faɗi abin da yake sananne tun farko sannan ila ajalin ma'lum ya zamana an sa lokacin bayarwar ba kawai a ce in ya samu ba a faɗi a cikin wata kaza lokaci kaza za a yi girbi zan baka wannan shi ne sharadin sa amma in ya zama na kairin majhul kamar yadda yake cewa yanzu dai ya karba amma ba za a yi san buhu nawa zai bashi ba sai an ji daga karshe kasuwa nawa ta kama wannan ba ya saba wa karara hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam da sharadin salaf dole ne ya zama to an san me za a bayar saboda haka ya karbi kuɗi akan cewa zai bada buhu 10 zai bada buhu 20 zai bada buhu 5 to ba ruwan shari'a da cewa daga baya buhun ya ƙara tsada yadda ya tunani ya wuce nan yanzu ce zai rage ko ko ya ƙara ƙasa ya faɗi yadda shi mai kuɗin zai ga to ai yanzu ya karɓi buhun nan ba za su da masa kuɗin sa ba duk wannan ba ruwan shari'a a zamanin dai an san abin da za a bayar lokacin da kuma za a bare shi ma lokacin da zuwa sananne an san galibi manoma sun san watan da suke girbi to ya zama an saka lokacin da za a bayar ba kawai a bar shi a bude ba sai da zuwa samu gaddama bayan ya yanke ya ga ana sayar da shi da tsada yaga ba zai iya bashi ba wannan shekarar ya je sayar ya ce kai hakuri sai bade insha Allah zan baka wannan ba bai halatta ba na'am
to sai tukuma take tambaya game da batun idda take cewa kwanaki ta ji malam cikin shirinmu da shirye-shiryen da suka gabata ya ce mace mai idda duk abin da za ta yi ko za ta je unguwa sai ta nemi izinin mijinta to shine take tambayar malam ko da ce shi mijin ya kore ta a gidansa baya kula da ci da shan ta kuma baya kula da lafiyar ta ma sai ta nemi izinin sa
kaidar mace mai idda ta yi a gidanta ne la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyinah Allah ya hana maza shi da suka saki matan su saki na daya na biyu su fitar da su daga gidajen su su ma matan aka hana su su fita baya halatta miji ya saki matar sa saki na daya ko na biyu ko ya kore ta baya tare da ya kyale ta gaba idda alakin ta haka nan baya halatta ita ma tace tunda ya mata wulakanci ya mata kaza ya mata kaza ba za ta zauna ba haka ita gidan iyayenta ai ba ta rasa gida bane ba tana nan da iyayenta kaza kaza ce za ta kwashi kayan ta fita Allah ce kasufu kujar da su kuma kasu fita la ta khuruju hunna wala yakhrujna kar ku fidda su kuma kasu fita to dai tace dokar Allah subhanahu wataala dangane da wacce take idda saki na ɗaya ko na biyu in saki na uku ne to ba ta da sukuna ba ta da nafaka in saki na ɗaya ne ko na biyu tana da gudun zama tana da kuma nafaka wato dole ya ciyar da ita har lokacin da za ta gama idda ta domin har a lokacin matar sa ce na ga hakokinta na mace na ci da sha suna nan dole ya ciyar da ita dole ya shayar da ita dole ya ba ta gudun zama amma idan ya kore ta to nan ya hana mata haƙƙinta da Allah subhanahu wataala ya labance mata shi da zamanta a ƙarƙashinsa har sai ta gama iddata ya haramta mata abinda Allah ya ce nata ne shine zamanta a gidansa da ciyarwarsa ciyarwarta in ita kuma ta fita ba da haƙƙi ba da izinin sa ba to kuma wannan ta sare yadda haƙƙinta ba za ta gudu gidansu ba kuma ta rika aikowa cewa ya bata kudin abinci kamar matar da ta yi yaji ne ta gudu ta bar mijinta wato annashiza idan mace ta yi yaji ta gudu ta bar gidan mijinta to ba ta da haƙƙin kuma ta rika aikowa masa ta ce ya rika bata abin nan saboda haka in guruwa ce ta bari ita da kanta wai zato tana fita tana yawuce ina ta ga dama to wannan tana nan mai laifin ta fita bar mijinta da bi kuma tana yin wasu abubuwa da suka shiga haƙƙin mijinta bayan shi ya kore ta ya fatattake ta ya watsar da ita ba ma kula da cinta da shanta kuma zai nemi haƙƙinsa cewa in za ta fita sai ta nemi izinin sa ba ta yaya ma za ta yi haka saboda haka idan shi ya kore ta to shi ne mai laifi kuma wannan laifin yana nan yana binsa yana kansa na ya hana ta gudun zama ya hana ta kuma ciyarwarta amma ba dole ne kuma sai su fita sai ta kira shi ta ce zan fita ba da irin wannan yanayi ba zai dawo ta ba ba ma zai saurari ta ba zai ci cewa ma neman haƙƙinta za ta yi
to sai ne ke tambaya cewar malam wacce addu'a ce ta tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya buɗe sabon shago ko kuma zai shiga sabon gida da ya gina
ba wata addu'a da na sani cewa mutum ya buɗe shago zai yi kasuwanci sai ya ce kaza lokacin da akwai yan kasuwa suna da guraren kasuwancin su amma taba karanta wani hadisi cewa wani dan kasuwa ya ce na buɗe shago ya rasulullah mai zan ce ba ban san wannan ba Allah iyaka dai kawai duk wani mutum yana da kofar addu'a a buɗe take a kunsa ya roki Allah alkhairin da yake cikin wannan guri da abin da ya kunsa ya roki Allah ya tsare shi daga sharrin wannan guri da abin da ya kunsa ba tare da ya ce annabi ne ya ce in fada ka ba Allah ya baka dama ud'uni astajib lakum ku roke nan an samu ku qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangiji ku yace ku roke nan an samu ku idza salaka ibadi anni fa inni qareeban ujibu da'wata da'i idza da'a haka kofar addu'a a buɗe take kuma ba a yi mata kaidi ba cewa abu kaza ba a roƙon Allah a kansa amma ka ce wata sunna ce da ta ce in ka buɗe shago ka ce kaza to wannan ban san ta ban san ta ba
to sai ne ke tambaya cewar malamin hukuncin wanda ake kiransa da sunan mahaifin sa yake tambaya shin ya halatta ya amsa
a sunan sa da ban sunan mahaifin sa da ban kaida wannan ta musulmi a sunanka sai kuma sunan mahaifinka wa da dan wani haka haka take aka take a kaida ta musulunci kaida ta bature shine yake daukar sunan karshe ko da sunan family ko sunan uba sai zaman ana ko sunan kaka sai zaman ana kira mutum da wannan ba kaida ce ta musulmi ba ba al'ada ce ta musulunci ba al'ada ta musulunci shine a kira ka da sunanka an danganta ka kuma a danganta ka zuwa ga mahaifinka ba laifi a danganta ka zuwa ga sana'arka ko garinka ko kabilarka wanda duk babu laifi amma dai a kira ka da sunanka ba da sunan mahaifinka ba mahaifinka sunansa sunansa ne sunansa sunansa ne kai ma sunanka sunanka ne wannan ita ce al'ada ta musulmi idan aka samu aka san haka a rika kiran mutum da sunan karshe wanda suke san sunan wannan bature ne ya zo da wannan kira mutum ya sa ga mace sai rika kiranta da sunan mijinta in kuma sun yi fada ya sake ta shikenan sai a goge sunan ta je ta auri wani sai sunan ya canza idan ana kiranta da sunan wani kuma can in bai irin aure-auren nan ce ta yi nan ta yi can mai tsalle-tsalle to kullum sunanta canza yake to kaga wannan akwai ma rashin hankali amma da ubanta ne ubanta ba zai canza ba ko ba me ya faru tsakaninta da ubanta yana nan ubanta ne a kira ta da sunan ubanta to haka yi dace ko namiji ne a kira yaushe a kira a danganta shi zuwa ga ubansa kada a kira mai da shi ne uban wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi ba
kuma la isaka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ka karshen shirin namu a wannan rana sai kuma za ku iya kuma da naku sakonnin tambayoyin ta yi aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya 0703-36-0415-55 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook samar da shi malamin namu alprofesor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalim OON babban malamin sangare nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kenan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh